ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayenmu mata da sauran mahalarta wannan wuri bayan sallama da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina mana barka da sallah da fatan an sha ruwa lafiya a wannan yammaci na asaba wanda shine yammacin goma ga watan Shawwal hijira da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Mai shekara miladiya ta 2021 a wannan masallaci da ke garin Dutsen Ma ƴan uwa masu albarka ina so ne mana wa'azi takaitacce ƙarƙashin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal shine ya rawaito wannan hadisi a cikin musnadinsa daga sahabi Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu wannan sahabi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa idan mace ta tsaida sallolinta guda biyar ta kula da sallah ta farilla guda biyar kuma ta azumi wata guda da aka sani a shekara wato azumin Ramadan sannan kuma ta kiyaye al'auratta sannan ta yi wa mijinta biyayya ranar alkiyama annabi ya ce za a ba ta zaɓi a ce mata ta zaɓi ƙofar da ta ga dama ta shiga aljanna wannan hadisi ne tabbatacce Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alaihi ya tabbatar da ingancinsa a cikin tagon mishkatul masabi da yayi mata hakiki da takhriji idan muka kalli wannan hadisi ɗan uwa masu albarka za mu iya cire wasu ababen lura kamar guda 6 ko 5 a ciki su ne abin da nake so mu lura da su a cikin wannan hadisi wannan sahabi Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri ɗaya ne daga cikin manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusu a shekara ta 32 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sahabbai goma waɗanda aka musu bishara da aljanna din ya je Badar ya je Hudaybiya hasali ma yana daga cikin sahabbai 6 wanda suka riga kowa musulunta a Makka attajiri ne mai kuɗi ƙwarai da gaske yana daga cikin sahabbai masu tarin dukiya domin a bayan rasuwarsa ya bar arziki mai yawa wanda an lissafa arzikinsa cewa raƙuma kawai da ya bari sun kai guda 3000 raƙumi hakanan tumaki da dawakai na yaƙi da dukiya mai tarin yawa wannan sahabi duk da wannan tarin dukiya tashi amma bai daga cikin sahabbai da suka shahara da ilimi saboda ya shahara da harkar kasuwanci amma ɗan shi mai suna Abu Salama ibn Abdurrahman shi babban malami ne cikin tabi'i to na san akwai wani labari da ya shahara ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sahabin Abdurrahman zai shiga aljanna da rarrafe na san kun taba ji ko idan aka zo ana so a nuna haɗarin da ke cikin tara dukiya sai ana kawo wannan hadisi. Sai wata rana Aisha ta ji hayaniyar raquma ta yi yawa, sai ta tambaya, ya ka ce ai dukiyar Abdurrahman ne aka kawo ta daga ƙasar Sham, karabka ta raqumi guda dubu. Sai ta ce ai ko na ji Annabi yana cewa Abdurrahman zai shiga aljanna a makare, kuma sai ya yi rarrafe ma da ƙyar zai tsallaka siraɗi. Da aka ji a gaya mashi yadda ya samu Aisha ya tambaye ta, ta ce gaskiya ne ta ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hankalin shi ya tashi sai je sadaka da duka dukiyar nan gabaki ɗaya. Wannan hadisi bai tabbata ba, akwai nakara a cikinsa, ya saba wa abin da aka sani cewa wannan sahabi yana daga cikin al'asharatu min bashirina bil janna, yana daga cikin manyan sahabbai da suka je Badar da Annabi ya ce Allah ya kalli zukatan 'yan Badar, ya ce su aikata abin da suka ga dama ya yafe musu. Yana daga cikin sahabban da suka je Hudaybiya wanda Allah ya ce ya yarda da su. To ba zai yiwu a ce haka ba, kuma ko da ma hakan ne zahabi ya ce to in ya shiga aljannan ma zai samu babban matsayi, dan ba wai zuwa da wuri ba, ya zama kana da wuri mai kyau a cikin wurin. To wannan kenan a takaice game da sahabban. Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi ya faɗi abubuwa da mace za ta kiyaye za ta tsira, ma'ana al'amarin tsira ga mace a lahira mai sauƙi ne in ta kiyaye waɗannan abubuwa. Abin da ke kanta wanda in ta yi za ta samu tsira, wannan an faɗa mata mafi ƙarancin shi. Abu na farko shi ne kiyaye sallah, ya ke ‘yar uwa musulma ki kiyaye sallah ta farilla a kan lokaci, ki kiyaye sallah ta farilla a bisa yadda shari'a ta ce a yi ta, wajen natsuwa da yinta da cika ruku'unta da cika sujuda da yin karatu mai kyau. Da haka tambayar da ya kamata ki fara yi wa kanki ya ke ‘yar uwa musulma, shin ina yin sallah ta daidai wadda ta tseratar da ni? Na iya karatun da ya kamata na iya na sallah, tun daga karatun Fatiha da sauran zikirori waɗanda ake yi a ruku'u da sujuda da tahiyya da sauransu. Kuma ina yin ƙoƙarin kwatanta sallata da irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda Annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, kamar yadda Bukhari ya rawaito. Annabi ya ce ku dinga yin sallah yadda kuka ga ina yi, kuma kina yin ta akan lokaci. Idan an kira sallah azhar, rana ta yi zawali, ki tashi ki yi sallah. Haka nan an kira la'asar, ki tashi ki yi sallah. Haka magariba, haka isha, haka asuba. Koko kina yi ne kawai sai sanda hali ya samu, in kina da wata harkarki ko kina wani abu a kitchen ɗinki ko kina wata harka ta biki, ba za ki sallah ba sai kin samu zarafi, kamar yadda wannan shi ne al'adar mafi yawan iyayen mata. Wannan kina sa kanki a cikin wani tasgaro ne mai girma, ya ke musulma. Allah yana cewa hafidu ala salawati wassalatin wusta wa qumu lillahi qaniti a cikin suratul baqara. Hafidu ala salawat, a kiyaye salloli, wassalatul wusta da kuma musamman sallar la'asar, wa qumu lillahi qanitina, ku tsayu a gaban Allah kuna masu bautawa Allah. Shin kina aiki da wannan aya ta fuskar kulawa da sallaki, ko ku kina wasa da ita? Musamman idan muka lura da cewa wasa da sallah yana daga cikin siffofin munafikai. Allah yana cewa innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas. Lalle munafikai suna ganin suna munafurta Allah, suna yaudara Allah, ba su san kansu suke yaudara ba. Allah yana warware yaudararsa da munafurcinsu. Wa idha qamu ila salati qamu kusala, idan aka kira sallah sai su tashi cikin lalaci da sanyin jiki. Yura'una an-nasa, suna so mutane su gansu suna sallah, wato yana abinda kuke cewa ganin wadai sallar gidan biki. Idan a gidan biki ne, to kowa tana gaba gaba wajen yin sallah, har a dinga aran hijabai, har ana bin layin shiga ban daki saboda kama ruwa. Amma idan a gidanta ne, ba za ta yi ba sai sanda ta samu hali. ‘Ya’yanki su tashi su je su sallah, su dawo, kina zaune a gaban TV, ko kina zaune kina latsa waya, ko kuma kina bacci da asubahi. To ya ke ‘yar uwa musulma, babu shakka wannan yana da haɗari ƙwarai. Mu yi ƙoƙari mu tuba mu gyara. Lalle idan kika riƙe wannan, to insha Allah kin riƙe abin da zai tseratar da ke a duniya da lahira. Sallah ginshikin addini ce, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Sayyidina Umar dan Khattab idan zai tura da gwamnoni su je su aiki a jihohi, yakan ce musu, idan kun je ku tsai da sallah kafin ku tsai da doka, yakan ce musu, na tura ku ne ku tsai da sallah, idan kuka tsayar da sallah to sai Allah ya tsayar muku da doka. Ma'ana inda za mu tsai da sallah mai tayinta yadda ya kamata, duk sauran abubuwan da suke ba mu wahala za su yi mana sauki. Kuma da Allah ya faɗa, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, lallai sallah tana raba mutane da alfasha da duk wani abu mummuna. Allah ka tsare. To kuma ya ke ‘yar uwa musulma, sauƙin da ke za ki samu ma a wurin sallah wanda maza ba sa samun shi, sallar ki ta fi miki falala ki yi ta a ɗakin ki, a can ɗakin ma a cikin ƙuryar ɗaki. Ba dole ba ne a kan ki sai kin fito kin zo masallaci. Abinda ya fiye miki shi ne yin sallar a gida, to menene wahalar shi? A yayin da mazan gidan za su yi alola su fita su taka su tafi masallaci, in ba su yi haka ba su sun yi laifi. Amma ke ba a neme ki da wannan ba, su maza su ne aka ce wajibi in sun ji kiran sallah su amsa. Abu na biyu da hadisin ya ambata shine azumi. Dama shi azumi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya ce, as-sawmu junna, azumi garkuwa ne daga wuta, a cikin hadisin Mu'adh ɗan Jabal wanda al-Imam Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Ahmad Ibn Hanbal suka rawaito dogon hadisi na Mu'adh, da Mu'adh ɗan Jabal ya ce, muna tafiya wata rana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai na yi ƙoƙari na dinga jan abin hawana da gudu, har na zo na daidaitu da abin hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai na ce mishi, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna, ya manzon Allah ka taimaka mini ka bani labarin aikin da zan yi in shiga aljanna. Wa yuba'iduni minan nar, me zan yi ya tsiratar da ni daga wuta? Sai Annabi ya ce mishi, laqad sa'alta an abuna, babu shakka kai tambaya akan abu mai girma, wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allahu la, amma kuma yana da sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙa mishi. To shine ya lissafa mishi abun da zaka yi, zai dinga yi, ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa tuqimus sala wa tu'tiz zaka wa tahujjal bait kaza kaza kaza, kun dai san hadisi. To sai kuma Annabi ya ce mishi, shin ba na nuna maka ƙofofin alkhairi ba? Ya ce, haka ne, ka nuna mini ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi ya ce, as-sawmu junna, lalle shi azumi wato garkuwa ne, kariya ne daga wuta. Don haka ki ƙoƙari ki kiyaye azuminki. Na sani ɗan uwanmu mata, iyayenmu kuna da wasa sosai da azumi, kuna neman dabaru da dama za su hana ku yin azumi, ba haka ba ne? Ku ji tsoron Allah, ku tuba, ku ji tsoron Allah, ki yi abin da ya sawwaka na azumi. Sauran kuma waɗanda larura ta fita, ‘ya’ya mata ta fita kansu, to da zaran Ramadana ya wuce ya sauri kira musu. Kar ki tsaya kina ta jan ƙafa ko kina neman wata fatawa wanda za a ce ai dama ba ma sai kin rama ba, kuma ciyarwan ma an ce sai wanda ya samu, wanda bai samu ba
wattaqullaha masadatu ki tajan wasu nasoshi wanda ba mahallin su bane ki kokari kirama abinda Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum ku yi azumin nan shefiye muku alheri in muka lura da aka zo sai aka ce shahar ba a ce wata suma ramadana ba idza samat shahra bai ce idza sa wa samat ramadana ba me yasa yayi amfani da shahar bai ce ramadan ba saboda sani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dishi akan cewa mafi yawan mata ba zai yiwu su azumin su duka a watan ramadana ba za su buƙaci zuwa ga su sharuwa na wasu kwanaki saboda larurar da aka sani ta mata ta jinin wata-wata da suke wannan da ta sha sai ta rama shi daga baya sai kuma ki sauri kirama dan yana daga cikin alaman mutumin kirki mutum ya zama ya da gaggawa wajen aikata alkhairi fafirru ila Allah ay gaggawa a aikata aikin alkhairi har ila yau a ta fuskar azumi akwai wasu larurori da suke aukuwa ga mata baya ga jini na al'ada waɗanda ke sha su sha azumi mafi bayyana daga cikinsu shine ko dai renan ciki ko kuma shayar da ɗan da aka haifa galibi mata waɗanda suke shekarun haihuwa wanda suke da aure zaki tarar ramadana ɗaya biyu baya wuciya ba tare ta samu kanta a ɗaya daga cikin wannan yanayi ko tana da ciki tana laulayi ba za ta iya azumi ba ko kuma tana da ƙaramin baby tana shayarwa ba ta iya azumi ba to wannan ita ce alhamil wal murdi ɗaya daga cikin masu uzuri ga yin azumi uzuri na barin azumi malamai kuma sun tattaunawa mai tsayi akan cewa wanda ta sha azumi sanadiyar ɗan da ke cikinta ko ɗan da take shayarwa shi meye a kanta daga baya zuwa maganganu aƙalla guda uku wasu su ce za ta ciyar kuma ta rama wasu ce ciyarwa kawai babu ramawa wasu su ce ramuwa kawai babu ciyarwa to a bisa ɗabi'ar bil adama ta son sauƙi galibinku kun fi san a ce muku ku ciyar kawai ba tare da sun ku rama ba to a irin haka idan an faɗa muku wannan fatawar sai kuma ku je ku ƙi yin azumin koda za ku iya alhalin ita kuma fatawar an bayar da ita ne ga wadda ta kasa yi ita ce wannan sauƙin yake a kanta amma akwai matar da tana da ƙarfin lafiya da ƙarfin jikin da ko tana da ciki za ta iya yin azuminta hakanan ko tana shayarwa Allah ya huwa ce mata tana yin azuminta to wannan ba daidai bane gare ta ta sauke azumi ballantana ta yi tunanin cewa ciyarwa kawai za ta yi ta sauke azumi ga banza ba daidai bane amma wadda take da larura ba za ta iya ba ko kuma ɗan nata na cikinta ko wanda take shayarwa zai samu matsala nono zai gaza mishi to wannan ya halatta ta sha azumi ya rage kuma me yayi abinda za ta yi wannan kuma sai abinda malaman garin su suka bata fatawa Allah ya sa mu dace abu na gaba da aka ambata a wannan hadisi shine annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka je ce idan ta yi sallah ta yi azumi ta kuma kiyaye farjinta ta kiyaye kanta daga zina da dangogin zina mun sani cewa zina tana ɗaya daga cikin zinubai masu girma a musulunci an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wani zinubi ne yafi girma nabi ya ambaci zinubai guda uku ya ambaci shirka ya ambaci kisan kai sai ya ambaci zina da haka wannan laifin na zina da mutane suke renawa yanzu suka maida shi wani abu gama gari to ba ƙaramin laifi bane kiji tsoron Allah ya ke musulma ki tuba kiji tsoron Allah ki kiyaye gabanki daga duk wani abu da ke kama da zina saboda munin zina shari'a ta haramta abubuwa da dama waɗanda suke iya kaiwa zuwa gare ta shari'a ta haramta keɓancewa tsakanin namiji da mace waɗanda akwai yiwa aure tsakankanin su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa duk sanda wani namiji da mace suka kebance to shedan ne na ukun su, kuma zai iya jarrabtar su da aukawa zuwa ga sabon Allah. Saboda haramta zina aka haramta yawaita kallakalle, kullil mu'minina yaghuddu min absarihi wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna, saboda kai ya zama zari'a zuwa ga zina. Saboda haramcin zina aka haramta mace ta dinga ba mijinta labarin kamannin wata kawata, tace ai wanci da kake ganin ta Allah ya huwace mata kaza, tana ma da kaza, shi bai taba ganin ta ba sai a hijabi. Zaki je ki siffanta ma mijinki wata mace, sai ta tsaya a zuciyarsa, idan Allah ya miki gamdakatar sai ya aure ta, idan ko Allah bai miki gamdakatar ba sai ya je ci ta lalata ma ba ki sani ba a bayan idanki. Daga aka haramta wannan, duk waɗannan saboda suna iya zama muqaddima, suna iya zama shimfiɗa zuwa ga sabon zina. Saboda mugun haramcin zina aka yanke hukunci mai tsanani a musulunci game da wanda ya zina, wanda yake da aure a kashe shi, wanda bai da aure idan ɗa ne a mushi bulala 100 a kore shi a garin, idan bawa ne a mushi bulala 50. Wannan da yana nuna zuwa ga munin zina. Sannan zina ba mummuna ce kadai a shari'a ba, har a mutunci ma mummuna ce, a mutunci da sanin ya kamata abun banza ce. Allah ya ce wala taqrabu zina, kar ku sake kusanci zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, a cikin suratu al-Isra. Allah ya ce kar ku kusanci zina, kalla ku gani cewa akai, kada ku yi kusa da ita, ba a ce wala tazinu ba, yin kusa da ita ma haramun ne, saboda zina mummunan aiki ne. A cikin wani hadisi da ke cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Sahal dan Sa'ad As-Sa'idi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yadmanu li ma baina lihiyaihi wa rijlaihi admanu lahu janna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ya ku musulmai, duk wanda ya lamunce mana abin da ke tsakanin gemunsa da gashin bakinsa, wato ya ta adiri da mazake, duk wanda ya kiyaye mana bakinsa daga faɗin haram, daga cin haram, daga ɓatanci da zagin mutane da gulma da ƙarya da duk ababen da kika san ana yi da baki wanda suka haramta, duk wanda ya kiyaye mana abin da ke tsakankanin ƙafarsa al'aurarsa kenan, daga zina da dangoginta irin luwaɗi da maɗigo da makamantansu. Annabi ya ce to ni kuma na huwa cewa wannan mutumin cewa zai shiga aljanna. Aka san haka duk wanda bai kiyaye waɗannan ba to babu tabbacin shiga aljannarsa, babu tabbaci, sai yadda hali yake. Isa Bahaushe yake karin magana yana cewa ta zaman karuwa a wuta, shi Bahaushe ya riga ya ingiza ta ma gidan wuta kawai. To jama'a ku duba ku ga yadda al'amari na wannan barna ya yaɗu a cikin mutane, dama yana daga cikin alamun kusantowa alkiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi wasu cikin al'ummata za su halasta kiɗa da zina da alharini da giya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su dinga kiranta da sunan da ba nata ba, musamman ita giya ke, to haka su ma sauran abubuwa. Yanzu da can shekarun baya ga iyayenmu da tawa a nan za su iya ba da labari, naka samu labarin cewa ga wata ta yi ciki ba ta da miji, to watakila sai dai su tashi ta da danginta su gudu su bagarin nan na dutsen ba, amma za a tsangwame su a tsine musu a yi Allah wadare da su, kuma babu 'yar gidan da za a sake aurenta, ba wadda ta yi wannan ɓarna ba. Da za ka je neman auren ƙanwata ko ƴaƙuwata ko ƙanwa mahaifiyarta, za a ce ai danginsu ba su da tarbiyya, ai mummunan tarbiyya gare su, babu wanda zai aure 'yan gidan, saboda yadda ake ganin mummunan zina. Idan a gidanku akwai wata wadda ta gudu irin gudun nan da 'yan mata suke yi, da za a yi mata auren dole ta gudu ta shiga duniya, ta tafi Kaduna ko Lakwaja ko Marabajo, su je ta yi zaman daduro, kai koda zaman sai da abinci kawai take a wurin bata zina to shikenan ku duka dangin ku kun lalace kun baci ta ja muku abun fade haka iyayenta da ƴan uwanta za su danga mutuwa da bakin ciki ran da babanta zai mutu sai yayi wasiya cewa to idan wace kunce ka dawo a ce na tsine mata albarka Allah isa tsakaina da ita abinda ta ja mu wannan saboda yadda da al'umman mu take kyamar zinake amma yanzu ba haka bane yanzu wata mata na gidansu tana buƙatar yiya wace a wacenta har ta samu wani alheri ta kawo gidan kuma a karba a ce ai wance tana farin jini wallahi ai Allah ya mata farin jini samari ne kamar su cinye ta wallahi ya cinyewa kuma na nawa a sun cinye ta zata an so kuɗi ta an so turaman atamfa ta an so kayan kwalliya ta zo da su wata ma har mota ba za a sai mata mota tana yawo da ita kuma an san cewa ba sana'a take ba wanda Allah ya yarda jama'a mu tuba mu koma ga Allah waɗannan abubuwan da suke faruwa su suke ja mana da dama daga cikin rigingimu da fitintunan da muke fama da su abu na gaba da hadisin ya ambata shine da'a ga miji kun ga wannan yake banci mata masu aure wanda ba ta da aure ba ta riga ta yi ba sai ta jira sai ta yi wanda kuma ta yi auren kuma Allah ya kawo ƙarshen shi ta hanyar rabuwa ko ta hanyar rasuwa to wannan kuma wani abu ne muƙaddari na Allah shi amma wannan ya shafi kai tsaye ya shafi matan aure ne da'ar miji jama'a babban al'amari ne ga kiyamata ya kuma ta yiwa mazajen ku biyayya shari'ar Allah ce ta ce ku musu ku daina biye ma zamani da ya kawo a dinga yin wato ka fada da maza miji na fada kina mayarwa miji na fada kina tsigalewa miji na magana kina gori kina daga murya ko kina Allah isa ni dai wallahi an cuce ni ko kabarin kana ci da wuta wallahi bazan yafe maka ba wani irin rashin imani ne wannan kai kin taba ganin kabari na ci da wuta kai taba gani ba shi yasa saboda kasancewar wannan abun al'adar mata ne da Allah ya goba da labari akan igalewa da rashin kirkin da ya mace ka iya mijinta sai Allah ya faɗa da wata siga daban ya ce wallati ta khafuna shuzahunna mata da kuke jin tsoron za su muku annushuz shine za su kandare su kibinku amma a wajen maza sai Allah ya yi ta'abiri wa inimra'atun khafat sai kawo da fi'ili madhi wanda sai kawo da fi'ili mudari dan nuna cewa abin bai ci gaba da faruwa yau da gobe yau da gobe sannan saboda ita mace za ta yi tayin wannan abin tana maimaitawa sai aka kawo wasu dokoki kafin a ce a rabu da ita domin inda za a ce duk in ta yi rashin kirki a mai mata rashin kirki to da kullun sai aure ya mutu amma sai aka ce fa'iduhunna wajiruhunna fil madaji wadribuhunna fa in at'alakum fala tabghu alayhinna sabila aka sake cewa fa ba su hakaman min ahli wa hakaman min ahli in gida islahan yufiqu Allahu bainahuma in duk wannan bai ba aka ce to abin ta yi tsarki in ta yi tsarki kuma ayi saki kwaya daya in ta saki ayi saki kwaya daya kar ta tafi ta zauna a gidan ta idda saboda la tadri la Allah ya yurisu ba'da zalika amra aka yi ta kawo wasu sarƙaƙiya iri daban-daban wanda za su sa sakin ya zama yana da wahala aka ce kuma an saka din wa matiuhunna a dauki kuɗi kuma a bata amma shi miji kun ga duk ba a kawo wannan sharɗin ba idan mace tana jin tsoron zai mata rashin kirki abu ɗaya kai aka fara aka ce falajuna alaihima an yusliha bainahuma sulha ba a ce ta mishi wa'azi ba ba a ce ta ƙaurace mishi ba ba a ce ta dake shi ba ba a ce ta je ta faɗa a gidansu ba aka ce kai a'a da ita da mijin su sulhu domin shi yana rike da kambun da zai iya cewa kawai ya fasa amma ita saboda Allah yana so ki ci gaba da zama a gidan aurenki ki ci gaba da kula da ƴaƴanki ki samu ladan aurenki Allah ya ce abu waɗannan matakan a yi miki wa'azi saboda mata kuma suna da sauƙin jin wa'azi idan ba zuciyar ta riga ta bushe ba don wannan mata zai ce yawwa sannu malami wanda ya san Allah ai ni ka san jahilaci ta ki jin wa'azin tace ma wayo yake mata ba haka wa'azin yake ba sannan bayan an mata wa'azi aka ce to in ta kiji ya kauracewa makwancinta nan ma ba a so ya kaurace mata yadda wani zai gane ana yin wani abu sawun ta da abokiyar zama ko ga mahaifiyarsa ko ƴaƴanta ko abokan zama a gidan haya ba a so kowa ya gane cewa mijinki yana fushi da ke dan kada wata rana wata ta goranta miki sai zama tsakanin ke da shi ne kawai duk wannan da arba miki asiri idan wannan bai ji ba aka ce to babu laifi yana iya yin duka malamai sun faɗi maganganu akan wannan duk an wuce wannan to shine aka ce to a kira a gaya ma waliyinki shi ma ya turo nashi waliyin a zo a yi miki faɗa ke za ki ja har a ji labari a waje idan wannan duka ba ta yi ba ya yanke hukuncin cewa kai aurena da wancan fa ba yi da wani amfani gara mu rabu to sai ya bari har sai ta yi tsarki ta gama al'ada ta yi tsarkin da ba su kwanta a wannan tsarkin ba sannan sai ya saki ɗaya kuma ya batta a gidan ta yi zaman idda walmutsallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru sai ta yi aƙalla tsarki uku ko jini uku gurgurdan sabanin malamai kuma a cikin wannan lokacin ana fata ta dinga gaisawa da shi suna mutunta juna dan halaye na dama ya ga cewa kai gaskiya ban kyauta ba sai ya dawo da ita amma wata idan akai haka fito daga nan za ta bude kofar rashin mutunci kuma ta musamman ta abubuwa iri daban-daban yadda ka san aljini ne a kanta wannan ba daidai ba ne ya ku ƴan uwa mata annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi wanda al-imam ibnu majah ya fitar da shi shi ma hadisin mu'adh dan jabal wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki mu'adh kasar yaman da yaje ya dawo yana zuwa sai ya durkusa zai gaishe da manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce kai mu'adh me haka sai ya ce ai naje na ga mutanen kasar yam sham da yaman in za su gaishe da manyan su to durkusawa suke ni kuma naga ba mu da wani babba kamar ka nabi yace a yace da zai yi wani umarci wani ya dinga durkusawa wani saboda girmamawa to da matar aure zan umarta ta dinga durkusawa mijinta dan ta girmama shi sai nabi yace amma fa al'amarin haƙƙin miji yana da yawa ta yadda da mace za ta yi wa mijinta wankin gyamban jikin shi bai da lafiya ce ba ta biya haƙƙin shi wata mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta mai tambayoyi da za ta tafi sai ya ce mata kina da miji ta ce eh ya ce to ya zaman ku yake kina masa biyayya ta ce to ina yin iyayi na abinda na gaza kuma sai in kyale shi nabi ce to wallahi ki ba hankali shine aljanna ki kuma shine wutaki ma'ana bai annabi bai anshi cewa ki ce bari na iya abin da zan iya sauran kuma ya sayin da zai ma'ana ya ce a kawo mai ruwan sha kina cikin kawo kuma ya ce dauko min hulan nan kai ka cika abin nan wallahi to wanne zan yi sai ki je ki wanda zai sawaka kawai ba sai kin yi korafi ba haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ya baiwa maza wato ya nuna wa mata cewa mazansu suna da kima a idonsu mun yi magana azumi da darajarsa azumin rana ɗaya idan mutum ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a nisanta fuskar shi daga wuta tsawon tafiyar shekara 2000 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi babu wanda ya salladan shi sai Allah azumi nawa ne in ji Allah ni zan ba da ladan shi amma duk da haka mata aure bai halasta ta yi azumin nafila ba sai da izinin mijinta matuƙar yana gari kamar yadda Bukhari ya to annabi ya ce la tasumanna almar'atu wa zawjuha hadirun illa bi idni da haka da azumin litinin da alhamis da sittu shawwal da ayyamul bibi da rana arafa da azumin tasu'a da ashura duk azumin da aka saba yi ko da kina azumin annabi dauda sanda kike budurwa idan kika aure mijin ke ce to ni ban yarda ba kar ki ce to kai wani irin jahili ne baka san falalar shi ba sai ki ce shikenan na gida na bari wannan barin da kika ya falada a wurin Allah fiye da azumi kuma ko da kin dauka idan yazo ya zama mai nunkufarci ne da rashin sanin ya kamata in ya ce dauki ruwa ki sha ban yadda ba abinda Allah yake so shine sai ki dauki ruwan ki sha ko da karfe 5 na yamma ta wuce kai ki ce a wannan wani irin mugun miji ne so kake na shayin mu banza ko mun gane har da cewa bai kamata yi hakan ba ya kamata ya nuna dattaku shi ma yake ku shikenan kar ki saki daga yau annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙin miji akan mata ya kai koda suna tafiya akan raƙumi in ya buƙace ta buƙata irin ta miji a gummace kata ce mishi a'a kata ce mishi a'a sai in shi yace ya hakura har ila yau akwai wata matsala da ake yawan tambaya akai wai tsakanin haƙin uba haƙin iyaye da haƙin miji wanda yake ai kuna yawan wannan tambaya ko babu shakka haƙin iyaye haƙi ne mai girma Allah ya alakanta haƙin iyaye da nashi haƙin wa abdullahi wa la tushriku bi shay'a wa bil walidaini ihsana dan Allah inda Allah ya ambaci bautarsa da rashin da guje ma shirkarsa sai ce to kuma kyauta ma iyaye amma shi miji yana gaba da iyaye wannan irin tambayar da kuke yi an tambayi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ci algafata mala mace ce tana gidan aurenta ga kuma babanta aka bugo mata aka aika mata da sako cewa ba shi da lafiya sai ta tambayi mijin tana so ta je ta gaida mahaifinta ba shi da lafiya sai mijin ya ce a'a ba za ki je ba ina so ki zauna ki min hidima ba na san ki je ba inda za ki je yau ko ta yi wa mijin nan da'a aka tambayi babban malami al-Imam Ahmad ibn Hanbal ba wai malaman yanzu ne ba wannan malami ne na can da zama ya rasu tun shekara ta 241 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da shekara 1200 yanzu aka ne wannan tambayar dan kake ce ma wai yanzu ne ko mazaji sun shiya malaman dan su dinga bada irin dan duk ana wannan karatun gani kuke ana so ne kawai a mai da ku ga mabayin maza ba haka ba ku bayin Allah ne amma ana so ne ku samu mafita ku samu tsira a wurin Allah kuma ita shari'a ba ra'ayinka zaka ba abinda Allah yake so a yi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a yi shi zaka da aka wa Imam Ahmad ibn Hanbal wannan tambaya sai Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce abinda nake gani shine ta yi wa mijinta da'a shi ya fiye mata domin yi wa mijinta da'a wajibi ne a kanta to da kun ji wannan daga wannan ya amsa waccan tambaya har ila yau matar da take yi wa mijinta galati ko tana zage shi ko tana aibata shi ko kun san cewa duk sa'ad da kika zagi mijinki ko kika bata mai rai ko kika mishi rashin mutunci ko kika karta mishi wani tsiya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matan shi na aljanna hurul ain nan da nan za su fusata su dinga tsine miki albarka suna cewa Allah wadar wannan mata ya Allah muna roƙonka ka gaggauta karɓar rayuwarsa ya rabu da ita ya zo wajen mu to da kace sai kiga sai ki ta kasuwanci kudin na lalacewa saboda wata ya aljanna ta riga ta tsine miki tsinuwa ce ta kama ki hala sannan kuma suna nan suna shauƙin shi mijin ya taho gare su ma'ana suna miki addu'ar mijin ya mutu ya baki bazawar shi kuma ya tafi gare su me ya jawo haka duka mugun aikinki da mugun halinki ƴan uwa masu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗannan abubuwan ya ce duk matar da ta kiyaye su kiyaye sallah kiyaye azumi kiyaye al'aurarta da kiyaye haƙƙin mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama za a miki alfarma wanda ba kowa yake samu ta sayyidina abubakar radiyallahu anhu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake lissafa cewa aljanna akwai kofar masu sadaka akwai kofar masu azumi akwai kofar shahidai akwai kofar kaza in an bude za a ce wa kowanne ku duba kofar da take taku ku shiga sai abubakar ya ce to ai wannan da manzo Allah na gaba wani matsala bane amma shin akwai wanda za a bashi zabi ya shiga ta kofar da yaga dama yace kwarai kuwa kuma kai kana cikin su sai na baka to ke ma da kika irin wannan zaban za a baki amin idan kika kiyaye wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a ce miki ga kofofin aljanna guda 8 din nan sai kin zaba wadda ta yi miki sannan ki shiga kin ga dama ki shiga ta wannan ki fito ki saki shiga ta wancan ki game ki fito sai wadda kika darje saboda kowace kika shiga za ta kai ki wata anguwa ne wata kila ko wani gari na musamman in irin gidajen ba su miki ba sai ki canza ko mun gane to kuma hatta su wadancan matan hurul ain idan kika shiga aljannan sun zama ƴan aikin gidanki ke da mijin naki ke ce dai hayyin da hajjiya gidan su kuma sai dai su miki hidima idan haka ɗan uwa masu albarka ina ganin wannan ba karamar falala bace da ya kamata lalle mata su kula da ita duk da kamar yadda faɗa tun farko ba wai ana nufin ayyukan ki tsaya iya nan ba wannan ana nufin minimum standard ne you know minimum benchmark mafi karancin abin da ya kamata a same ki da shi sannan kuma kina ƙarawa darajar kina karuwa kina yin sallar nafila kina ƙara kusanci ga Allah kina yin azumin nafila ki ƙara kusanci ga Allah kina ƙara kyautatawa mijinki ki ƙara samun kusanci ga Allah haka nan kina ƙara ayyuka na sadaka musamman mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware ku musamman yace ku ta sadaka ku ta sadaka yace saboda ya je gidan wuta ya ga mata da yawa bai kamata a ce ya gansu da yawa haka a gidan wuta ba wata mata ta miƙe ta ce to me yasa muka yawa a gidan wuta ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi dai wannan magana da muke yi yace saboda kuna butulce mu abokan zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da miji zai kyautata wa ɗaya daga cikin ku tsawon rayuwa auren yana tafa tashi yaga cewa asirinki da na ƴaƴanki ya rufu yaga cewa ya kawo miki abin da zaki ci da sutura ya biya miki kuɗin makaranta ke da ƴaƴanki kuɗin magani ya gina miki gida ya yi kaza kullum fatan shi ga cewa kin shiga cikin natsuwa da wadata amma randa aka samu wata tangarda eh wani abu wanda ba kya so ko ya fita daga cikin irin tsarin da kika gindaya mishi shikenan fa ya kade ranan zai ji magana sai yayi nadama da ma koshi bata kawo shi duniya zaki tsigale mishi iya ka tsigalewa ce ai ba da yunwa ka auro ni ba a gidan mu da ka gane da sutura ka gane ina cin abinci in ma banda ma kaddara ai kai ba irin mijina bane kaddara ce ma saboda kaddara waɗannan ƴaƴan kaza 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 to wannan abin da mata suke yi Allah baya son butulci Allah yana son duk in an maka ihsani ka yaba ka kyautata ma wanda ya maka ka mayan mishi da kyautatawa to saboda wannan butulcin shine zai kai maza da yawo saboda Allah baya son butulci dan butulci ba halin mutane kirki bane ina fata muna ganewa kana cika ku da surutu da yawa muna tare da abokina kuma wanda shi ma malami ne daga cikin malaman mu a can dara da salafiya shi ne dan uwa malam Muhammad Shisu Abu Uwaisat wanda shi zai cike wannan wa'azi ba ma dauka zan kai har mintuna da yawa haka dan haka ni zan dakata ana insha Allah nake cewa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah